Hukumar NACTIP dai ta ce miyagun irin sun canja salo da dabarun yaudaran mutane da ake fatauci da su zuwa wasu kasashe a zahirance saboda kama su da jami'an tsaro ke yi a Najeriya. A yanzu haka dai sun karaɗe kafofin sadarwa na yanar gizo a faɗin ƙasar inda suke janyo hankalin masu faɗawa tarkonsu. Darakta a sashen shari'a na hukumar Hassan Tahir ya yi ƙari da cewa
kodayaushe su mutanen nan suna fito da hanyoyi ne waɗanda yake suke ƙoƙarin su ga cewa sun cimma burinsu. Suna yin amfani da yanar gizo wurin samun mutanen da suke so su samu domin su aika su waje ko kuma su sa su hanya ta karuwanci ko kuma su sa su hanya ta aikata wanda yake doka ta hana. Zaka gani akan yanar gizo ana neman ma'aikata ko kuma a scholarship ne wanda wasu kungiyoyi suka bayar da zumma cewa idan ka nemi wannan scholarship din da za a kai ka waje kai karatu daga ƙarshe in ka je zaka ga cewa ka zama nama ko kuma a aiki aka tallata a ita wannan yanan gizo an ba shi kuɗi mai yawa za a ce idan ka je kai wannan aikin ga abin da zaka samu kana neman wannan aikin kana zuwa shikenan shi ma ka zama nama.
Mafi aksar lokuta dai matasa su suka fi fadawa tarkon miyagun irin dake amfani da sunan ba su aiki ko samun karatu da damar yin wasannin motsa jiki na ƙarya a kasashen waje. Fauziya Munir guda ce a cikin matasan da suka fada tarkon waɗannan mutane ta yanar gizo amma ta sha da kyar.
Na taɓa samun irin wannan wani lokaci da na so in je in karatu haka a UK. So a ta cikin wannan kafofin yada zamantan suka turo min na cika form bayan kwana ɗaya bai ma cika awa 24 ba haka kawai sai suka tura min da acceptance letter cewa in je in yi jarabawa a Lagos. To tun daga lokacin da sai na fara samun waswasi a zuciyana
na tashi na je har Lagos.
Ni tun daga na je wurin venue din ma a wani gidan sama ne haka yanayin mutanen da na gani duk jiyayyu haka dai muka fasa muka ce kai anya kamar wayannan ɗan yaudara ne.
Ƙwararre kan harkar sadarwa a Najeriya Yusufuddin A. Yusuf ya yi ƙarin haske game da wannan sabuwar hanya da masu fatocin mutanen ke amfani da shi.
To abin da yake faruwa shine gaskiya sukan yi amfani da weakness ɗin mutane kamar a ce akwai mutanen da suke so bonus su tafi kasashen waje zaka ga ko a nan internet da ka shiga YouTube ka shiga Instagram zaka ga advert ma ana yi na cewa mutum in yana so zai tafi kasar waje ga hanyar da ake bi irin waɗannan abubuwa idan mutum ya je fallen ba tare da ya verify din su cewa da gaske ne ko ba gaske ba zai iya shiga cikin wannan hadari duk abin da zaka yi kawai ka yi shi cikin tsari.
Babban jami'i a kungiyar da ke fafutukan kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa a Najeriya wato Amnesty International Awal Musa Rafsanjani ya ce wannan lamari ne da ke buƙatar a ci gaba da wayarwa da al'umma kawunan su.
Kasashe da dama muna da labarin inda in Najeriya aka dore su aka kai su irin waɗannan kasashe a Turai ne da kasashen Asia kuma ba su da ƴanci ba za su iya dawowa gida ba saboda an ma kwace passport din su. Saboda haka wannan abu da yake faruwa abu ne wanda yake ba mu yarda da shi ba. Za mu ci gaba da kira ga gwamnati ta tashi tsaye don ta tabbatar da kan cewa an wayewa da ƴan ƙasa kai.
Ita ma ƴan rajin kare haƙƙin ɗan adam Hajiya Mariya Baba ta yi ƙari da cewa
ya kamata mutane su yi hattara. Sanin jama'a da yawa wanda baka san su ba kuma mu'amala da su akwai hadari babba a cikin sa. Mutum ya zo ya ci zai hura. Kuma duk wanda zaka yi mu'amala shi ka san ka san shi ya san ka.
Fatautun mutane zuwa kasashen Turai da sauran kasashen duniya dai ya zama babban annoba wanda mafi yawan alƙawuran da ake wa mutane ba shi suke taddawa ba. Asali ma sai dai ya jefa rayukansu cikin hatsari. Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.